This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau Talata, 3 ga watan Nuwamba, shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko, ga kanin labarai.
To, iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a hadarin jirgin saman ƙasar Rasha da ya fada a Masar sun fara aikin gano gawawwakin ƴan uwansu. A yau Talata, kafafen yaɗa labaran ƙasar Turkiya sun ce hukumomin ƙasar sun cafke wasu mutane 35, za ku ji dalilin yin hakan. Sannan mutumin da ake zargi da taimakawa wajen ingiza mamayar da Amurka ta yi wa ƙasar Iraki a shekarar 2003 ya rasu.
A shirin namu na yanzu, za ku ji cewa duk waɗanda aka zaɓa a matsayin ministoci a Najeriya za su samu aikin yi, a cewar mai magana da yawun gwamnatin ƙasar. Bayan haka, za ku ji cewa yarjejeniyar da aka kulla da 'yan bindigar yankin Niger Delta ta kusan ƙarewa da kuma halin da yankin yake ciki yanzu haka. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani bincike da ake yi a jamhuriyar Niger, inda jami'ai daga ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa da ta kiwon lafiya suka fara akan shirin ba da magani kyauta ga mata masu juna biyu da yara ƙanana. Bayan haka, za ku ji shirin noma wanda Halima Jumrau ta shirya za ta kawo. Yanzu dai ga labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum. Iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a hadarin jirgin saman ƙasar Rasha da ya fada a Masar sun fara aikin gano gawarwakin ƴan uwansu, wanda lamari ne da ke cike da alhini. Kamfanin jilancin labaran Associated Press ya rawaito cewa zuwa yanzu an gano gawarwakin mutane 10, yayin da kakakin hukumar ba da agajin gaggawa na Rasha ya tabbatar da cewa ƙalla gawarwaki 140 da sassan jiki sama da 100 suka isa birnin St. Petersburg a tsakanin jiya da wato Litinin da yau Talata, waɗanda aka kwaso su a jiragen sama biyu mallakar gwamnati. Dukkanin dai fasinjojin 224 da ke cikin jirgin mai lambar A321 sun rasa rayukansu a lokacin da jirgin ya rikito ƙasa a yankin Sinai, wato mintuna 20 bayan da jirgin ya tashi daga birnin Sharm el-Sheikh mai wuraren shakatawa domin komawa birnin St. Petersburg da ke Rasha. Hukumar Masar da Rasha dai sun yi watsi da ikirarin da ƙungiyar ISIS ta yi na cewa ita ta harbo jirgin.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan tawaye ƙasar Sudan ta Kudu sun saki wasu ma'aikatanta na kwantaragi guda 13 waɗanda aka yi garkuwa da su a makon da ya gabata. Wata sanarwa da majalisar ta fitar a ƙasar ta nuna cewa an sako ma'aikatan ne a ranar Lahadin da ta gabata. Yanzu haka, Majalisar ta Ɗinkin Duniya ta yi kira ga 'yan tawayen da ke ɓangaren SPLA da su yi maza-maza su miƙa litar man fetur 55,000 da kayayyakin sadarwa da wasu makamai guda 7 da suka karɓe a hannun ma'aikatan. Majalisar Ɗinkin Duniya dai na da ma'aikata 13,000 da ke ayyukan kare fararen hula da kuma ƙoƙarin kawo ƙarshen yaƙin wanda ya ɓarke a shekarar 2013 tsakanin magoya bayan shugaba Salva Kiir da kuma na tsohon mataimakinsa Riek Machar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, kafafen yaɗa labaran ƙasar Turkiya sun ce hukumomi sun cafke wasu mutane 35 a wani samame da ya mai da hankali kan wasu masu goyon bayan wani malami da ake zargi da yunkurin hamɓar da gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan. Samaman, wanda aka kai shi a yankin yammacin birnin Izmir, na zuwa ne kwanaki biyu bayan da masu wuka da ƙuri'a suka baiwa mafi yawan 'yan jam'iyyar AKP, wato AKP ta Erdogan, ƙuri'unsu a zaben 'yan majalisar da aka yi. Kamfanin jilancin labaran ƙasar na Dogon ya ce 'yan sanda sun kai samamin ne a wurare da dama domin cafke waɗanda ake zargi, ciki har da wasu jami'an 'yan sanda da ke goyon bayan malamin Islaman nan da ke zaune a Amurka mai suna Fathullah Gulen. A jiya Litinin, shugaba Erdogan ya yi kira ga ƙasashen duniya da su mutunta nasarar da jam'iyyarsa ta samu, inda ya soki kafofin yaɗa labaran yammacin duniya da ke yawan sukar tsare-tsaren gwamnatinsa.
Wani kwamitin Majalisar Dokokin Birtaniya ya fitar da wani rahoto a yau Talata wanda ya nuna cewa 'yan majalisu ba za su goyi bayan faɗaɗa kai har-haren sama a Siriya ba har sai gwamnatin Prime Minister David Cameron ta amsa wasu tambayoyi kan dokar da ta bada kariyar yin hakan da siyasa da kuma haɗarin da ke tattare da faɗaɗa har-haren. Birtaniya ta kasance cikin dakarun haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta domin kai har-haren sama akan mayakan ISIS a Iraki. Sai dai Prime Minister Cameron ya gaza samun goyon bayan da zai ba shi damar tura dakarun ƙasar zuwa Siriya. Kwamitin da ke lura da harkokin wajen ƙasar Birtaniya a majalisar ya nuna mahimmancin maida hankali kan neman mafita ga yakin na Siriya ta hanyar siyasa. Yana mai cewa shiga Birtaniya cikin yakin zai iya kawo cikas ga wannan yunkurin.
Ɗan siyasar da ake zargi da taimakawa wajen ingiza mamayar da Amurka ta yi wa ƙasar Iraki a shekarar 2003 wato Ahmad Chalabi ya rasu a yau Talata. ‘Yan majalisu da kafar yaɗa labaran ƙasar sun ce Chalabi ya rasu ne a birnin Baghdad yana mai shekaru 71. Yana kuma riƙe ne da kwamitin wato muƙamin shugaban kwamitin da ke kula da kuɗaɗe a Majalisar Dokokin Ƙasar. Ya kwashe mafi yawan rayuwarsa ne a ƙasar Birtaniya da Amurka inda ya samu digiri na biyu da kuma digirin digirgir. Mutane da dama na alakanta zamansa a Amurka da mamaye Iraki da Amurka ta yi, wanda ya sanadin hamɓarar da gwamnatin Saddam Hussein. Mr. Chalabi shi ne wanda ya baiwa Amurka bayanan sirrin cewa Iraki na da makaman ƙare dangi, sai dai kimarsa ta fada idan mutane da dama bayan da aka gano Irakin ba ta da waɗannan makamai.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu bude taskar rahotannin tamu da rahoto daga birnin tarayya Abuja inda ake ci gaba da shirye-shiryen naɗin ministoci a ƙasar. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Kuma dai an fahimci kalaman shugaba Buhari kuma ba a fahimta ba kan ba lalle ne kowane minista ya samu ma'aikata ba, abinda ya fito fili an tantance mutum 36 da za a naɗa ministocin, da ba lalle ne waɗanda ake ganin sun taka rawa wajen nasarar zaben da ya kawo APC bisa mulki ba. Mai taimaka shugaban kan labaru Garba Shehu ya ce duk ministocin za su samu ayyukan yi.
Ka san akwai babban minista, akwai ƙaramin minista, akwai ma'aikata yanzu kamar ta harkokin ƙasashen waje, akan yi minista uku ma a wannan ma'aikata. Abin da yake nufi, za a yi ministoci manya daidai da yawan ma'aikatu da za a kafa, amma duk wanda aka yi wa minista za a ba shi abin yi, sai dai kawai wani yana gaba wani yana binsa a baya.
Gabuba Galadima da wasu ke sarin ganin sa jerin ministocin amma babu alamar hakan, ya ce kuma dai ya shiga kundin tarihin gwagwarmayar demokuraɗiyyar Najeriya.
Ai ba yadda za a yi dukkan yadda wani ya so a ce a wannan ƙarni na siyasa na 1999 zuwa yau za a rubuta tarihin Najeriya ba a sa waɗansu irin su Buba Galadima a ciki ba, da irin gwagwarmayar da suka yi, da irin sadaukarwa da suka yi domin samun abin da aka samu a yanzu.
Ga ɗan rajin kare muradun APC Garba Herwa Gana, mukamin ko ba su yi wasu daɗi ba, za a iya fanshewa ƙananan ma'aikatan gwamnati.
Mun yi murna da Buhari ya ɗora madafin ikonsa da nasarori da aka samu. Wannan nasara da muka samu rabi ne muka samu, saura za mu shiga majami'u da masallatai don mu samu sauran rabin.
Me kike nufi da an samu rabi ba a samu rabi ba?
An naɗa 'yan boko matsayin ministoci a sauran mukamai da suka saura. Muna fata a naɗa kuma 'yan siyasa. In Buhari ya zagaye kansa da irin waɗannan mutane da na kira su, sai ya kwanta ya bacci, canji ya samu wanda muke fata na ci gaba a ƙasar nan Najeriya.
In ma akwai waɗanda za a ƙara a mukamman ba su wuce shugabannin addini ba a ra'ayin ɗan siyasa Ado Malam Madalla.
Abin da nake son Buhari kawai ya yi shi ne ya tuno shugabannin addinai guda biyu, Kristan da Musulunci, sun yi ƙoƙarin da ya fi biliyan 10. To a taimaka a tuno su, saboda gaba mu ma in mun taso mu samu wanda za su mana addu'a mu samu gwamnati. To bari in gaya maka Nasiru, mun kusa mu zama kamar Amurka don shugabannin ba sa ɓuya. Ga nan manashinan sakatare kullum a bakin hanya, ga nashinan chairman can kullum a wuse a zaune, baya buya zai gaya maka abin da zai iya yi da abin da zai iya ba. Haka manashinan sakatare simple, ko don wannan nake ganin zai yi wuya a sake karɓan gwamnatin nan a gurin su kwana kusa.
Rantsar da sabbin ministoci ranar Laraban makon gobe ba lalle bane, inji Garba Shehu. Haka nan bayanan wasu ma sun san ma'aikatan da za a tura su zuwa yanzu ba su da inganci. Nasiru da Malika, muryar Amurka daga Abuja. Najeriya.
Madalla a gaishe da Nasiru Adamu El-Hikaya. Yanzu kuma bari mu leƙa yankin Niger Delta a kudancin Najeriya, inda har yanzu akwai damuwar sata danyen man fetur da zaune gari Banza ke yi. Kafin ƙarshen shekarar nan ne kuma yarjejeniya da aka kulla da 'yan bindigar yankin da gwamnati za ta ƙare. Ga Lami da Abubakar Sokoto da ƙarin bayani.
Babu haufi ko kaɗan kan irin mummunan tasiri da tashe-tashen hankulan 'yan bindigar yankin Niger Delta kan yi kan tattalin arzikin Najeriya, bisa la'akari da yadda hakan ke shafar adadin ɗanyen mai da ƙasar da ke fidowa a kullum. Wata ziyara da muka kai a cikin wani ɗan ƙaramin jirgin ruwa zuwa cikin surƙwayen ruwayen yankin Niger Delta, inda ake aikin haƙar ɗanyen mai zuwa wannan wurin dai, ya tabbatarwa idanunmu kan taɓarɓarewa war fasa bututa yan mai da matasa zaune gari Banza da kuma 'yan bindiga musamman ke yawan yi da kuma tada hankula a sassa da ake aikin haƙar ɗanyen mai, kamar da yadda muka tarar da dandazon wasu matasa na son balle gate ɗin shiga na kamfanin man Shell a garin Nambe.
Even the media.
Labudda shirin afuwar 'yan bindigar yankin Niger Delta da kuma shiguwar da aka yi da su a cikin harkokin samar da tsaro ya sa tashe-tashen hankula musamman satar jajayen fata ma'aikatan mai sun lafa. Sai dai kuma alƙalumma sun tabbatar da satar da ake yi ta ɗanyen mai bata lafa ba. Shirin afuwa ga 'yan bindigar yankin Niger Delta dai tsohon shugaban ƙasa marigayi Umar Musa Yar'Adua ne ya ƙaddamar da shirin, kuma wanda ya gade shi ɗan asalin yankin Niger Delta ne, wato Dr. Goodluck Jonathan, kuma ya ci gaba da shi inda shirin ya horar da 'yan bindiga sama da 30,000 kan fannoni daban-daban, inda kuma har kawo yanzu da damansu suna ci gaba da gararan ba babu aikin yi. Sa'annan ga ƙorafe-ƙorafen mazansu da matansu kan ci gaban yankinsu.
Fishermen are dying for hunger. The school children, if you see our skins, even our health can even tell.
Wannan wata Madam Peter Nambe kenan da ke bakin ruwa da ke korafin cewar jama'armu na mutuwa saboda yunwa, yaranmu ba sa iya zuwa makaranta, sa'annan kuma daga ganin yadda jikinmu yake kai kasan ba mu da lafiya. Dr. Muhammad L. Nura Dogel mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a Najeriya.
Eh to gaskiya abin da ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi, ya kamata a fara wannan program din aishi a sakin shi. In ma aka zo aka bari ya tafi, mutanen nan suna da bindigogi, sun san da za su bindiga, to kasan zai zo ya dagula ne. Amma kuma aka zo aka kara musu, gwamnati ta sa ta karfafa abin da ake da, aka kara musu aka ringa ba su ayyuka da sana'a da za su yi, hankalin su ba zai ringa zuwa abubuwan da za su yi na ta'adda ba.
Akwai dai kaso 13 cikin 100 na kudaden cinikin ɗanyen mai da ke zuwa yankin. Sa'annan kuma ga ma'aikatar Niger Delta da kuma hukumar raya yankin Niger Delta, wato NDDC, sai kuma gwamnatocin jihohin yankin guda 6 ga miliyoyin kudade na shirin afuwar gwamnatin Najeriya, amma har yanzu bata sauya zane ba. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
Mugare gade mai gina la memugunta to
gade mai gina la memugunta
ni noi corona Allah sarki kan nan tsorona la memugunta
gade mai gina la memugunta
ku gade mai gina la memugunta mu gade
mai gina la memugunta
kai dai mai gina la memugunta to ga gina.
Madalla a gaishe da Lami da Abubakar Sokoto. Yanzu kuma bari mu nufi Jamhuriyar Nijar. Sakamakon ƙorafe-ƙorafen da jama'ar ƙasar ke yi a kan shirin wato rashin cin moriyar ba da magani kyauta ga mata masu juna biyu da yara ƙanana ya sa gwamnatin ƙasar ba da umarnin gudanar da bincike domin gano gaskiyar lamarin. Ga Sulaiman Munibarma da rahoton.
Binciken wanda aka gudanar a jihohi 5 daga cikin 8 na ƙasar ya gano cewa gwamnati da jami'an kiwon lafiyar al'umma kowa na da hannu wajen toye tafiyar wannan shiri da ke da manufar tallafawa talakawa. Malam Abubakar Mai Yaƙi, jami'i a ma'aikatar ƙididdigar jamhuriyar Nijar, ya yi ƙarin bayani.
Abin da muka binciko yana da yawa, yana ɗauki kamar ma'aikatan likita wurin da ake zuwa a neman magani kyauta. Shi wannan neman magani kyauta dama yana da kundin tsari wanda shi likitoci dole ne su bi shi. Kenan in baka bi shi ba ka kati ka sace kan wannan abu. Mun yi bincike akan shi, mun samu bayani kuma za mu baya mutane. Shi kuma gwamnati lokacin da duka aka ba mutane magani kyauta daga bayan wani lokaci kadan ya kamata ya mayar da kuɗi ya biya likitoci don su samu sai magani kuma aikin ya ci gaba. To a nan da su likitocin da wajen gwamnati akwai wani yan magana da ya kamata nan mu tace ta tare da jama'a mu gani wani laihi ne ya kamata a gyara, wani laihi ne ya kamata a shafe gaba ɗaya insha Allah. Ko shi ne rashin biya akai akai, ko shi ne rabin a likitoci rashin bin tsarin dokar biya ba da magani a kyauta.
A cewar Malam Ibrahim Shu'aibu na ma'aikatar kiwon lafiyar al'umma, rashin fahimtar tsarin tafiyar wannan shiri daga ɓangaren al'umma na daga cikin dalilan da suka haddasa cikas wa ɗorewarsa.
Kowa akwai nashi laifi ga jama'a ko kuma ga ma'aikata. Shi wannan siyasa ta ba da maganin kyauta ina ji sai an ƙara jaddada da mutane ko menene ta kumsa shi ne da aka bincike hudu.
Wasu bayanai na cewa bashin biliyan kusan 20,000 ne asibitoci ke bin gwamnati a matsayin kudaden magungunan da aka baiwa talakawa kyauta a ƙarƙashin wannan shiri, yayin da a ɗaya gefe ake zargin wasu asibitoci da laifin rubuta farashin da ya zarta na magungunan da suke bayarwa a zahiri. Lamarin da ake ganin shine masababin tsayawar wannan shiri a galibin asibitoci mallakar gwamnati. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaishe da Sulaiman Munayi Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 10:17. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu jinmu da wannan yammaci, assalamu alaikum, barka da warhaka da kuma sake haduwa da ku ta cikin wannan hili na noma tushen arziki. To yau mun kawo ƙarshen tattaunawarmu da sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga, babban manomin shinkawa, da Ahmad Abubakar Dakta, masanin harkar noma da kiwo. Kuma abokan tattaunawar ta wasu ƙarƙare ne da yin kira ga shugaba Muhammadu Buhari tare da bashi shawarwari akan yadda za a yi a haɓaka noman shinkawa a Najeriya maimakon a ce a shiga da ita ƙasar daga waje. Da farko ga sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga.
Ina kira ga ita gwamnati da kuma ina kira ga mai girma shugaban ƙasa ya sa kwamitin bincike a haɗa da mu ‘yan ƙungiyar manoman shinkafa na ƙasa. Muna da shugaba, a ɗebi shugabannin nan namu, a ɗebo shugabannin kwastam ko wakilan gwamnati, a zauna da mu a yi zama a tuntuɓe mu. To ga shi, saboda ƙasa ta amfana kuma jama'a su samu aikin yi, sannan kuma shi ya samu ka ce kada a shigo da shinkafa. To amma yanzu ga mutane sun kawo ƙorafi, ana shakkun kar a bar ku ba ba da dama a shigo da shinkafan nan ba, ku kasa noma abin da zai ce da jama'a. To ke ga shugabanmu nan zai buɗe baki ya ba gwamnati ansa ko waɗannan wakilai da sun fafilci gwamnati ya yi jawabi wanda zai gamsar da mutane. To ta wannan hanya za a iya sanin cewa abin nan zai yi ko ba zai yi ba. Amma bai yiwuwa wani mutum guda wanda ba haƙƙi ne ɗana shi da hukunci ba, shi koma jihe guda ko ruwan son zuciya ko ruwan neman biyan buƙatar kai ne ya yanke hukunci akan abu. Idan gwamnati za ta ɗaukan mataki game da abin da ya shafi aikin gona ko wani nau'i na abinci a faɗin Najeriya, na farko dai muna da shugaban ƙungiyar manoma na ƙasa baki ɗaya. Duk waɗanda su ake haɗowa idan aka je an taso ana maganan maganan shinkafa ke ga za a taho da shugaban kungiya na kasa baki daya wanda shi da ma harkan shinkafa a idon sa take shi kuma ya san wakilansa da aka kai kowace jaha idan abin da kai yuwa ne su tsaya su yi nazari su gaya ma gwamnati gaskiya eh zai yiwu in ba zai yiwu ba su gaya ma gwamnati gaskiya ba zai yiwu ba ke san duk inda an ka ce za a daure kura ba taho da wanda ya san yadda ake sa mata takunkumi ba to ana neman ta halakar da wasu a rinka jawo mu a karanta muna mu ba da ansa amma ya san mu gwamnati da ansa sannan kuma ai system ne ake na gwamnati ga harkar noma a barja da baya a shigo da ainihin kayayyaki na ingantar da aikin gona don ba kasar noma abba mu da ba Najeriya ko duk duniya babu inda shi mu kasar noma ta kowane irin nau'i na abinci muna da karancin kayan aiki na zamani rashin shigowa da shinkafan nan ai zai sayin gwamnati wannan kuɗin da ake cewa an ba su tallafi ko an ba su foreign assistance su je su ɗebi ko duk dabaru a cikin Najeriya dabaru a ciki in ba da dabarun nan ba wanga akwai kasancewa haka gwamnati ba ta amai talashi an yi doka a bari a gani har in an kasa to ai ba kai wani an kasa ba lalle sai an bude abin ga ba a gwada mu a gani ai sai a gwada mu a gani
Ahmad Abubakar dakta masanin harkar noma da kiwo shi ma ga nashi kira da kuma shawarwari ga shugaba Muhammadu Buhari
watannin baya Central Bank sune suka yi lissafi suka shigar da tsarin cewa a hana shigo da shinkafa saboda harkar darajar naira ta tashi akan dala to amma me yasa ba a zuwa a samu masana harkar noma a dinga zama da su da masana harkar zamantakewa ta kauyuka rural sociologist da sauran masana a zauna da su a yi bincike a ga in an yi kaza me zai janyo yanzu an ce a shigo da shinkafa an shigo da shinkafa to su kuma mutanen kauye da suke nomawa wani irin illa abun zai musu shikenan abinda muke tunani kawai me za mu sa a cikin farinci mu ci dadi ba ruwan mu da mutanen kauyuka ba ma tunanin su me zai shafe su ni ne shugaban kasa zan samu masana in dora su akan wannan shugabancin in ce ina son manomi idan ne a nan da shekara biyu a ce manoman kauyukan mu za su iya noma hekta daya a samu 250 idan yawan shinkafar yayi yawa an bunkasa shinkafar an bunkasa yawanta kudin da manomi zai yi shinkafar ita ya karu shi ma zai taimaki iyalinsa kai kenan na biyu ni gwamnati ta siyo injinan gyaran shinkafa a tashi a tafi kasashen China mana in kasashen Asia inda aka fi noma shinkafar nan su Thailand din a ce a siyo injinan gyaran shinkafar mu a zo a ba wa manoman mu a siyan musu cikin farashi mai sauki a samu mutane a kakkafa su manoman in sun yi noman su dauko shinkafar su kawo wajen gyara a gyara ta ya zama na babuntu ba tsakuwa shinkafa ta zama polish ne haske kan irin wanda muke gani yanzu a nan Kano akwai irin su Jamila Rai akwai irin ga shinkafa nan kala kala waɗanda ake gyara su a nan wajen ƙarfi wajen kura wajen garin malam da wajen garko rice clusters suna ɗan gyara shinkafa daidai gwargwado ta yi haske da ita da turan ba wani bambanci to gwamnati ta shigo a daina barin ɗan wai saffa 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 ana ɗan taɓa abin ban ƙasa ka kafa wani kwamiti ko ka kafa wata hukuma wadda za ka ba ta dama gwamnati ta ba manoma tallafi a zaɓi waɗannan jihohi bakwai ɗin jihar Kaduna jihar Niger jihar Benue jihar Ebonyi jihar Taraba jihar Kano da jihar Borno wanda kididdiga ta nuna sun suka fi kowace ƙasa ko kowace jiha noman shinkafa.
Ƙarshen wannan shiri kenan sai rana ya tau idan Allah ya kai mu ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga da Ahmad Abubakar dakta da mai hada mana sauti Julius Gresham. Ni ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Da fatan ba za ku yi saurin kashe rediyon ku ba, mu sake haduwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe akan abubuwan hallasar yaɗe da luwaɗin da aka yi ma ƙananan yara maza a makarantar Hassan Gwarzo a Kano.
A gaida Halima Jimarau, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Zamu fara ne da sakon Muhammadu Damban Unguwar Yakasai. Kace salamu alaikum jiye Hausa. Ku bani dama domin in jinjina wa rundunar ƴan sandan jihar Kano ganin yadda suke kare jiri birjini da barayin shanu. Mu kuma muna taya ku addu'ar Allah ya ba ku sa'a akan su amin. zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka. Ko shakka babu rundunar yan sandan jihar Kano ta tantance a yaba mata bisa yadda ta fitattaki barayin shanu da suka samu faka a dajin Falgore. Tabbas wannan babban nasara ce ga daukacin jihohin Arewa maso yammacin Najeriya. Mu addu'ar Allah ya ƙara baiwa jami'an tsaron Najeriya sa'a a kokarin da suke yi na kakkabe fatagari a cikin al'umma. Sako daga Muhammadu Salisu ƙaurin Namoda. Shi ma kuwa Abubakar Lawal gidan dan mai a Jargaba cewa ya hakika matakin da yan sandan jihar Kano suka dauka na kisan wasu barayin shanu da suka yi a lokacin da suka yi musayar wuta tsakanin su da barayin, to hakan yayi daidai da fatan sauran jami'an tsaron Najeriya za su yi koyi da waɗannan yan sandan na jihar Kano wajen fitattakan barayi. Assalamu alaikum. Hakika yau kira na ga masu cin zarafin yan jaridu ne musamman na baya-bayan nan da wasu ke yi wa ma'aikata cin freedom barazana akan wani rahoto da ya fada buri habbindinsa. Muna fatan gwamnati za ta tashi tsaye don kare martaban yan jaridu da ba su cikakkiyar kariya. Babu hamayya. Sako daga Hafizu Balarabe Gusau. Shi kuwa Matthew Garba cewa yi rufe wasu gidajen man fetur da hukumar kula da albarkatun man fetur ta yi a jihar Niger zai zama ishara ga wasu masu saida man fetur fiye da farashin da gwamnati kayyade. Muna kira ga gwamnati da su tsoma baki dangane da rashin yin rajistan karban lambar VBN da bankuna ke yi da wasu ba su yi ba musamman ma in yankunan karkara, inji Malam Ango malamin makaranta da Sani mai lange-lange Yawuri.
To kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice.
To iyalan waɗanda suka rasa rayukansu hadarin jirgin saman ƙasar Rasha da ya fada a Masar sun fara aikin gano garawakin ƴan uwansu wanda lamari ne dake cike da alhini. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya rawaito cewa zuwa yanzu an gano garawakin mutane 10 yayin da kakakin hukumar bada agajin gaggawa na Rasha ya tabbatar da cewa akalla garawaki 140 da sassan jiki sama da 100 suka isa birnin St Petersburg a tsakanin jiya Litinin da yau Talata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƴan tawaye a ƙasar Sudan ta Kudu sun saki wasu ma'aikatanta na kwantiragi 13 waɗanda aka yi garkuwa da su a makon da ya gabata. Wata sanarwa da majalisar ta fitar a ƙasar ta nuna cewa an sako ma'aikatan ne a ranar Lahadi da ta gabata. Yanzu haka majalisar ta Ɗinkin Duniya ta yi kira ga ƴan tawayen da ke wato ɓangaren SPLA da su yi maza-maza a su miƙa litar man fetur 55,000 da kayayyakin sadarwa da wasu makamai guda 7 da suka karɓe a hannun ma'aikatan. A yau Talata kafafen yaɗa labaran ƙasar Turkiya sun ce hukumomi sun cafke wasu mutane 35 a wani samame da ya mai da hankali kan wasu masu goyon bayan wani malami da ake zargi da yunkurin hanɓar da gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan. Samaman wanda aka kai shi a yankin yammacin birnin Izmir na zuwa ne kwanaki 2 bayan da masu kada ƙuri'a suka baiwa mafi yawan 'yan jam'iyyar AKP ta Erdogan ƙuri'unsu a zaɓen 'yan majalisar da aka yi. Kamfanin dillancin labaran ƙasar na Dogon ya ce 'yan sanda sun kai samaman ne a wurare da dama domin cafke wanda ake zargi.
Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Da shike ce yau ce ranar 'yan jarida ta duniya, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan wannan. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu na yau Mr. Brian, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.